إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da jinjina da sallama ga ƴan uwa musulmi kamar yadda aka bayyana a sanarwa da ta gabata zan yi magana ne akan at-tasabbut wal ana na da'iya wannan lafuzza guda biyu masu kama da juna a wajen ma'ana suna nufin at-tasabbut yana nufin watin at-taharri taka tsantsan da bayar da tabbas wata akut da tantance abu keke da keke at-taharri wat-tathabbut min sihhati al-akhbar tantance tabbas da tabbatuwar labari kafin ka yadda da shi ballantana ma kuma ka yada wannan a takeice kwarai ne ya dauka ma'anan at-tasabbut lafazin al-ana yana nufin shi kuma at-tarabbus bi a hankali wa tarku at-tayish wal 'adala da barin gaggawa da barin yin sauri wa dhabt an-nafs da iya mallaka zuciyarka musamman a lokacin da kai fushi ko lokacin da ka shiga cikin wata hala infi'aliya sanda wato ka harzuka babu shakka waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci mu kula da su a koda yaushe musamman a zamanin da muke rayuwa wanda ake mishi laƙabi da asarus sur'a zamani ne na gaggawa idan muka lura akwai zahira ta gaggawa da ta bayyana sosai a cikin ɗabi'ar rayuwarmu yanzu hata karatu akwai crash program ba fahimta aka damu ba ai sauri dai a gama hata abinci akwai fast food at'amu sari' wanda a ɗabi'a sama ana tafiya ne ana ci ba a zaunawa a ci haka akwai rush hour lokacin gaggawa da sassafe in ana fita ko kuma bayan la'asar idan ana dawowa malamai suka ce hata abbreviation wato takaita kalmomi a wajen rubutu na daga cikin mazahir na gaggawa da suke cikin ɗabi'anmu yanzu idan muna rubuce-rubuce galibin kalmomi ba ma iya rubuta su gaba ɗaya saboda muna sauri mu rubuta mu wuce haka a magana in muka lura hata gaisuwa yadda mutanen da iyaye mu da kakanni suke gaisuwa ba ma irin wannan gaisuwa yanzu ina kwana ina wuni ina gajiya ya iyali ya yara ya wajen suwanci ya dabbobin kowa da kowa lafiya za a yi wajen minti 15 ana gaisawa da amma yanzu ko kawai assalamu alaikum kawai ya wuce ke wani ma ba za ka ji lafazin salamu ba hannu kai za ka ga ya daga rabin minti kawai zai iya asarar shi yake gani a wajen gaisawa duk waɗannan mazahir ne na gaggawa da suke cikin rayuwarmu su da haka sai aka waye gari ana ce ma zamanin asrus sur'a wanda wannan kuma yana daga cikin tabi'at consequences na almadaniya abinda ake takama da shi na wayewar kai da birnantaka da barakanci su suka kawo wannan gaggawa to sai ta shiga cikin dukkanin rayuwarmu saboda rayuwar dan adam wani abu ne wanda yake comprehensive wato babu wani abu da yake in isolation a ce bangare kaza yana yin shi da wata ɗabi'a ɗayan bangaren kuma da wata ɗabi'a ɗabi'ar mu game da ibada game da zamantakewa game da cin abinci halin alaƙanmu da iyalai ko dangi ko maƙwabta duka irin halin mutum ne yake manifestin a ciki ba za a ce misali tsakanin shi da iyalan shi mutum ne mai haƙuri amma kuma idan ya fito cikin abokai mutum ne mai fushi ba a samun mutum haka in mai haƙuri ne mai haƙuri ne a koyi idan mai fushi ne mai fushi ne a koyi haka ne ko ina jin kowa zai yi da ni akan wannan mulahada to da haka sai zama wannan gaggawar masu da'awa da dalibai da malamai da masu karantawa su ba ba su zama sun kira daga gare ta ba domin ta shafi kusan komai. In ka kalli misali irin in ka dauki kaman rush hour din da ake cewa amma ka zo ana gaggawa sai dadin nan shin wani zai ce ne tunda shi alaramma ne shi ba zai gaggawa ba shi ma haka zai kutsa cikin gaggawar da abun hawan shi yadda kowa yake ba zai iya hakura ba domin ya hakura zai cutu a yadda ake rayuwa. Suna ka sai zama wannan gaggawa ta shiga cikin tunaninmu ga baki ɗaya kuma ta bayyana a cikin ayyukanmu da hukunce-hukuncenmu da yadda muke fassara abubuwa kuma sai zama sakamakonta akwai cutarwa sosai da ke faruwa a tsakaninmu tun daga kan gaba da rashin fahimtar juna da yi wa juna mummunan fassara da kuma uwa uba har rabuwar kan al'ummar musulmi tun daga kan mataki na malamai har zuwa mataki na sauran masu bi wato sauran al'umma ke da aka ina so ne magana a kan abubuwa kamar guda uku. Na farko amfanin ita al'anatu din da kuma takabbur wato amfanin bi a hankali. Na biyu kuma insha Allah ina so ne magana akan nasoshi ko kuma wasu dalilai daga cikin tafarkin magabata wanda suka nuna a buƙatuwa zuwa ga bin komai sannu sannu. Sannan na uku kuma yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci duk abin da ya zo mishi ba tare da ya gaggawa ba a bisa wato koyarwar shari'a da tafarkin magabata insha Allah. At-tathabbut wal ana ga da falaloli kala daban-daban. Na farko samun mutum yana da natsuwa a cikin abubuwansa da kuma bi a hankali dalili ne akan cewa mutum ne mai kaifin hankali da hangen nesa, wato wannan yana kore samuwar wauta tare da shi. Saboda hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa kamar yadda al-imamu al-baihaqi ya ruwaito shi a cikin as-sunan da lafazin cewa at-ta'anni min Allah wal 'adalatu min ash-shaytan. At-ta'anni wato bi sannu sannu bi a hankali to daga Allah ne, wal 'adala gaggawa kuma min ash-shaytan. Wannan bai nufin shaytan shike da kaddara gaggawa amma yana nufin sababinta na zuwa ne daga shaytan shike tunzura bawa na Allah, shike tunzura mutum ya gaggauta yin abu wanda kuma a kullun gaggawa tana biyo baya da nadama. Wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi, a Sheikh al-Albani yana daga cikin malaman da suka kyautata ingancin hadisin wallahu a'lam. Abu na biyu a gurguje saboda lura da yanayin lokaci, bin abubuwa a sannu-sannu yana daga cikin ɗabi'a da halayen annabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni zuwa ga wasu labarai da suke tabbatar da cewa annabawan Allah suna bin abubuwa a hankali. Idan muka ɗauki alal misali kisa annabi Sulaiman alayhi salam da abin da ya faru tsakanin shi da wannan tsuntsu al-Hudahuda, annabi Sulaiman ya yi aiki da natsuwa a wannan yanayi. Sarki ne wanda duk duniya babu irin shi a lokacin, baya ga annabta, baya ga addu'a da Allah ya bashi tarauta kuma ya bashi, kuma yana ji da isa da mulki. Mulki ne irin na annabawa, kamar yadda Qur'ani ba da labari ba ma a yin motsi a gaban shi, hatta ya mutu ma ba a san ya mutu ba, saboda ba wanda ya daga ido ya kalle shi. Sai aka zo aka kawo mishi labari cewa ga wata mata mace tana mulki, kuma wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim. Duk wani abu da ake baiwa mai sarauta to Allah ya bata. Ga wani katafaren gadon sarauta, kaga a ɗabi'ance ya kamata hankalin shi ya tashi giyan mulki ta har zaka shi hasadar cewa a samu wani kusa da shi na sarauta irin tashi ta galabaice shi. Amma duk da haka waɗannan ba su sa yayi mummunan abin nan a aiki ko ya ɗauki mataki mummuna ba. Sai ya ce mene sananzu a sadakta am kunta min al-kadhibin, za mu bincika. Wannan natsuwar da annabi Sulaiman ya gwada ke, kuma binciken shi ya ɗauke shi mataki mataki har sai da ya kai ga abin da yake nema na bayanai, wanda bi a sannu ɗin da ya yi ƙarke sai aka waye gari ta musulunta ta shiga cikin jama'a shi kenan. Wanda watakila da ya ɗauki mataki na farko wanda mai sarauta irin shi zai ɗauka a ɗabi'ance shi ne kawai ya ce a fita da runduna kawai a je a kai mata hari, da za a je za a kashe mutane daban-daban daga cikin abriya. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatin lam ta'lamuhum an taqa'uhum fa tusibakum minhum ma'aratun bighayri ilm. Misali na biyu kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mishi labari shai'a cewa dan sakon shi Usman mutanen Makka sun kashe shi duk da yayi mu sahabbai mubaya'ar cewa in dai an kashe Usman to za mu shiga garin nan ko da bamu zo da niyyar yaki ba amma bai ce kawai shikenan hayya hayya alal jihad bari kawai mu tafi mu je mu fara farmaka su sai da aka nemi bin ba'asi da bin bayan labarin kuma daga baya aka tabbatar labarin ba gaskiya bane dan haka ba a yi fada ba idan muka dauki hadisin da al-Imam Muslim ya fitar na kissan Malik Ma'in ibn Malik wannan da yayi laifin zina da yayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kore shi karo na daya yake tauraron shi karo na biyu sai da aka yi aka so hudu sai da aka tabbatar beyond reasonable doubt cewa lalle yayi ikrarin yayi wannan laifin kuma bayi da shirin janye magana ta shi amma zalla yake ce mishi ko dai ka sha giya ne hankalinka dai kuwa ma'ana yana ta bashi mafita yana ta bashi mafita bai yi gaggawa ba sai da labarin ya tabbata babu wani shakka a kansa sannan aka ɗau mataki zaka iya kwatanta wannan da yadda mu muke saurin gaggata maganganu musamman waɗanda suke marasa daɗi yadda ake saurin zargin mutane da laifuka musamman da zaran an samu wata wani kofa ko wani window dan iya yada shai'a din dan haka yana daga cikin dabi'un annabawa da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama suna da taka tsantsan dabi'a hankali kafin tabbatar da labari ko kore shi hakanan bayin Allah nagari as-salihun su ma suna da irin wannan siffa a matsayin su na masu koyi da annabawa idan muka kalli kamar al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wata riwaya wadda take bada labarin wani abu da ya faru zamanin khalifancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wanda aka samu wata mata da ciki aka bincika ba ta da miji sai Umar ya ce aje ai mata hukunci na jifa sai suka tare da Sayyidina Ali akan hanya yace wannan fa suka ce kaji abin da faru yace a koma da ita a ce na ce kar a zata da hukuncin sai aka ruga da gudu aka gaya wa Umar cewa Aliyu ya ce kada a zaka da hukuncin ka sai Umar ya ce eh Aliyu ba zai haka ba sai yana da dalili mai karfi ku bari ya zo mu yanzu mu kaddara idan kai ne kake shugaba mai cikakken iko executive ka bada doka ka ce a je ayi kaza sai a ce ga wani commissioner ne ma ko wani farmsec ko wani dan siyasa na jam'iyyar ku kawai ya ce ba za a yi ba me ne zama reaction dinka me ne zama wani tunani ne zai zo maka cewa yana ja da mulkin ka yana so ya kawo maka ya gwamnati a cikin gwamnati yana so ya kaza babu shakka abin da zai biyo baya sai shi wannan mutumi ya zama abin kwatance a cikin al'umma amma sayyidina Umar sai ya ce a bari a ji ne maganarsa ilai kuwa da sayyidina Aliyu ya zo ya bada bayanai akan cewa wannan mata fa tana da taɓin hankali shi yana da hujja akan ba ta cikakken hankali da haka ta yi fyaɗe aka yi mata ta yi bata san an sadu da ita ba karkashin haka aka amfani da wannan shugaba aka janye wannan hukuncin a kansa a shahidi shine yadda dukkanin su biyun suka yi taka tsantsan wajen zartar da hukuncin har ila yau a wata rana wani mutum ya je gun Umar dan Abdul Aziz Salisul Umarain rahmatullahi alaihi wanda ɗaya ne daga cikin halifofin musulunci waɗanda ake ba da labarin su wajen adalci da sanin ya kamata ya rasu shekara ta 101 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi ya zo irin yadda ƴan gulma suka saba zuwa gun masu mulki ya kai mishi taɗi da gulma akan wani daga cikin fadawansa ya gama kai gulman sai ya ce mishi to kana da ɗayan zaɓi biyu in shi ita a fauna anka idan kana so sai mu yafe maka wannan magana a rufe ta nan wayin shi ita idan kuma ka so hakamna alayka bil qur'an za mu maka hukunci da alqur'ani hukuncin qur'ani kuma shine in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin yanzu sai ka zauna a je a kira shi ka maimaita a gaban shi kuma ya bada nashi shaidan albayyinatu 'ala al-mubdi'i wal yaminu 'ala man ankahu yana da fada ka sai ce a ran kai dai na zaɓa ta farkon ayyuna huwa na zanya magana to da za a samu shugabanni da malamai da jagorori su zama suna da irin wannan tunanin da an rage da dama daga cikin matsalolin da ke zuwa tsakankaninmu duk sanda wani mai gulma ya kawo maka gulmar cewa wane ya ce kaza ko ya yi kaza in ma dai ka kauda kai gaba daya ko kuma kace to zaka iya fada a gaban shi galibin masu fadan labari ko da gaskiya ne ba su iya fadan shi a gaban wanda ya shafe shi to in bai iya fadan shi a gaban wanda ya shafa kar ya fada cikin asali yafi idan kai mushi haka gobe zai kawo maka labari shikenan kaga ka wadatar da shi daga sharrin kanshi da kuma sharrin ya da shi da jiki har ila yau daga cikin fa'idoji na takatsantsan wajen gaskata labari ko karyata shi ba tare da kai bincike ba akwai tseratar da al'umma daga fitina Allah kadai sai iya yawan fitin da ke yaduwa sanadiyar yada cita-cita da karbarta sawa'un tun daga cikin gidajenmu ne tsakaninmu da iyalanmu in ka fito tsakaninka da ƴan uwa ko makwabta ko abokan sana'arka ko abokan aikinka ko a makarantunmu ko a wuraren tarurrukanmu na sani cewa ƴan uwa masu albarka za su iya buga misalai guda 1,000 akan ire-iren waɗannan rigingimu da suke faruwa waɗanda tushensu yana faruwa ne daga wata sha'i'a daga wata jita-jita ko wani labari wanda ba a tabbatar da shi ba aka kafa hukunci akan shi sannan yana taimakawa wajen siyanatul karamat wajen kiyaye mutuncin mutane wa muru'atihi da darajojinsu Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna 'arada alhayati ad-dunya fa inna allahi maghanim katira kadhalika kuntum min qablu famanna allahu 'alaykum fatabayyanu inna allaha kana bima ta'maluna khabira asku sotin nisa'i kenan ko wannan aya ta sauka ne a sababin wasu sahabbai da suka tafi aka aike su wani leƙen asiri kamar yadda al-imamu ibnu abi hatim ar-razi ya rawaito a cikin tafsirin sa haka al-imamu tabari ibnu kathirin ya tattauna akan wannan mas'ala a tafsirin sa kuma ya tabbatar da ingancin riwayoyin da suka fita sai suka tarar da wasu mutane a wani waje wanda ba su san su ba mutanen suka yi musu sallama sai ba su yarda da imanin waɗannan mutane ba suka auka musu suka kwashi ganima sai daga baya ta bayyana cewa ashe musulmai suka kashe gaggawan su samu ganima ta kai su ga kashe musulmai shine Allah ya musu wannan tankiya cewa idan kun yi tafiya a bayan kasa in kun ga mutane ku bincika waɗanne iri ne su kafin ku musu hukunci kar kuma mutum ya muku sallama sannan ku ce ba mumini bane duk wanda ya maka sallama ka ɗauka mumini ne abin da ke cikin zuciyar shi ka bar shi tsakanin shi da Allah yace ku je kuna yin ta'addanci saboda neman abin duniya kun kashe su ne yanzu ba wai don tsabar jihadi ba a'a don ku kwashe dukiyarsu a matsayin ganima ko kashe su ce to ku sani da cewa ku ma da haka kuke cikin kafirci Allah ya muku falala ya maida ku cikin imani me yasa ba za ku yi fatan su musulunta ba kafin ku auka musu wannan aya har ila yau tana fassara wata qadiya da ta faru wanda al-Imam Ahmad da Hakim suka ruwaito wannan kissa da isnadi tabbatacce haka al-Imam Bukhari da Muslim ma su ruwaito ta wata fuska daban kissar sahabi wato abin nan kenan wannan da yazo ya kashe wani Usama wanda ya kashe wani yace a wajen jihadi ne shi da wani ba an sare suka auka wa wani kafiri da kafirin nan ya ga su mishi kofar rago kawai sai kalmar shahada yace fa kaffa anhu al-ansari sai ba an sare nan ya zanya jikin shi ni kuma kawai sai na auka mai da sara sai da na kashe shi sai kuma yazo gumman Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai yana kalmar shahada ma wallahi sai da na kashe shi Manzo Allah ya ce ya za ka yi da kalmar shahada da ya faɗa ka tsaga zuciyar shi kaga cewa ƙarya ne ce manzo Allah wallahi ya faɗa ne dan ya tsira ka tsaga zuciyar shi kaga ƙarya ne ce manzo Allah ya dinga mushi faɗa yana mai tankiya har sai da ya burin ma da bi musulunta ba zuwa ranar da sai daga baya lokacin ma ya musulunta da ya mushi sauki yayi burin ina ma ya baya cikin kuma as-sabiquna al-awwaluna kuma ji irin falalar wannan asbakiya amma saboda tankiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi karshe manzo Allah ya ce ni ba zan iya kare ka ba akan wannan ba ni da abin da zan kare ina fata da ma muna fahimtar wannan to kaga me ya kawo ma Usama shiga cikin wannan dimuwar da wannan nadamar gaggawa da yi wajen zartar da hukuncin da zuciyar shi ta raya masa har ila yau bi a hankali da yin abubuwa sannu-sannu yana taimakawa wajen wiqayatul mujtama min at-tamazzuq والتنازع والفرقة كاري الأمة دجا ربوكي كاري الأمة دجا ساباني كاري الأمة دجا جائن ذات أكن كانوس دجونوس الله ينا شوا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولن نسكي فاتن أشي ممون الله باري الفاشا تايا لتكن كانوا مؤمنين ولن ننسى عذاب من رقدي دنيا نند الآخرة وأن آية تنا دل تنايل سوكا ساكمكم هذه في الإفكي ولا رمي مجانا أكنت أجابك إن شاء الله يا لك أريا لتجد da akai game da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin sai ya azabtar da waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan munanan labarai da aka yadawa idan aka yada munanan labari yakan yi ta'asiri idan muka lura ya wayi gari ya zama al'ada musamman a gurbin dalibai za su zauna a majalisin malami A sai su faɗa mishi gulman malami B ko wata fatawa da malam A ya amsa sai su ƙara kawo ta ga malam B a ce ai wani ne yace kaza shi kuma ya maida martani ya maida raddi su je kuma su dauka su kai magana sawa'u su kai ta yadda yake take ko bai take ba a wannan zamanin ma a sa da kake magana baka sani ba wani ma ya riga da nan ruko da su ya da nan ruko da su ta hankal din sa wanda kuma wayoyi ne na zamani masu karfin abin nan karfin zaka sai ci smartphone za ta dauke din muryar da dittarin da akai da numfashi aje a kai gaba ko a yada diddin neman yada fitina tsakankanin musulmai wannan mummunan aiki so wannan a take take nan jama'a gaba ta farko dan gane da alfanin da ke cikin bi a hankali da falala da ke cikin taka tsantsan wajen gaskata labarai da kuma yada su abu na biyu insha Allah shine at-tahdhir min naqal al-isha'at jan kunne game da hana yada jita-jita aw tasdiquha ko kuma gaggatawa duna tabayyun ba tare da kai bincike ba na farko makalli waqi'a da ta faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka hijira zuwa Habasha hijira ta farko suna cikin zaman su na aminci a Habasha suka samu wata isha'a cewa ai duk mutanen Makka sun musulunta sai suka ga to ai ba matsalar ba buƙatar su gaba da zama a gidan hijira cikin gurba bari su dawo gida kawai a cigaba da addini suka dawo gida sai suka tara shi wannan labarin ƙarya ne bayan sun riga sun shigo cikin garin Makka wasu su ba su samu halin fita ba kuma daga aka kama su aka kulle su wasu su aka yi ta dukan su har sai da suka tagayyara ko suka samu wato naƙasa a jikin ɗabi'ar su ko halittar su duk me kawo wannan shine saurin gaggata labari da suka yi haka a yakin Uhud abin da ya faru na isha'a da aka yayata cewa ai an kashe ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kashe Mus'ab dan Ubay kafirin da ya kashe shi ya ruga da gudu yana cewa qataltu muhammada daga jin wannan labarin sai kowa kawai sai gaggata tunda dama yakin ya riga yayi kamari me zai faru daga nan sai moral din musulmai sai ya kasa karfin zuciyarsu da take wasu sai ta lalace wanda in bacin Allah da ya alƙawarin zai tsirtar da su ranan da an yi batacciya watakila da addinin nan bai kawo yanzu ba domin waɗannan kafirai sun musu kofar rago da tunanin za su ƙare su kawai an bikirci addini ga baki ɗinsu me ya kai su ga wannan shi ne saurin gaggata labarin da suka jiyo shi ba ta majiya mai kyau sai kuma mu ɗauki ila yau harifin ik wannan kabiya da ta faru wanda sai da aka yi wata guda a cikin garin Madina ana cikin rudani wanda wani daga cikin jagororin munafikai ya zo kawai ya kirkiri ƙarya ya yada ya zargi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki daga cikin mata masu tsarki siddiqa daga cikin siddiqai Aisha radiyallahu anha ya zarge ta da cewa tana da kwarto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yada kuma wannan magana kuma mutane har da waɗanda ba munafikai ba sahabbai ingantattu suka gaskata wannan magana ko kuma ko da ba su gaskata ba suka kasa kare ta hatta shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin kunci game da wannan kabiya kamar yadda aka sani riwaya tana cikin Muslim doguwa sannan Qur'ani kuma ya bada labarin ta a cikin suratul Nur ko tun daga fadin Allah innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kisa ce wannan sananniya don ka kalli kissar da fiqhun dake cikin ta yadda aka shiga cikin rudani da yadda mazaje suka yi ta sakin baki da yadda wasu suka zarma kafa sai da aka musu akwai wanda aka musu haddi na kazafi irin Hassan ibn Sabit irin Hamna yar uwar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta finga ta yaka ya kuwata kishi ta zake akan wannan al'amari irin yadda ita kanta Aisha tace nayi kuka har ido na yi daga zubar da hawaye karshe sai da Aisha ma ta yi yaji ta bar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da izininsa ta koma gidan iyayensa manzo Allah ya je har gida ya faɗi maganganu yayi mata wa'azi yayi mata nasiha idan ka kalli maganar sai ka ga kamar shi ma ko ya gaggata ne har take ce mishi yanzu kai zaka faɗa min wannan magana iyayenta su ma suka rasa abin da za su faɗa suka ce ki bada amsa tace wace amsa zan bayar tsakaniya da tsakaninku kamar tsakanin Yusufa ne da ƴan uwansa tace har na kasa tana sunan mahaifin nashi ba saboda rudewa da ta shiga wannan kissa ba a san mafita gare ta ba sai da Allah ya saukar da wahayi to muqaddara inda zamanin ba wahayi a ce sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne aka yi mata wannan sharri an yi wahayin ma fa an ƙaryata gaba ɗaya abin har yanzu akwai mutanen da ke danganta kansu da musulunci suna ci gaba da zargin ta da wannan zargin wanda suke danganta kansu ga musulunci in court har yanzu bayan qur'ani ya wanke ta ta samu ƙarin daraja da Allah ya ce bal huwa khairul lakum ya zame muku alheri ya ku alu abubakar amma har yanzu akwai mutanen da suke ganin wai su musulmai ne amma suna ci gaba da gaskata wannan ƙarya almuhim wannan kisa ta faru kuma ta ci mutane da dama a wajen takatsantsan dinsu Allah subhanahu wataala ya yabi mutanen da suka nuna wato kaifin basira da takatsantsan da hankali irin su Abu Ayyuba da matarsa wadanda Allah yake cewa me yasa laula isami'tumu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira su da suka ji labarin abinda suka fara cewa to sun sana cewa oh kaji abinda ake fara a gari ce rufa mana baki ke zaki yin zina tace Allah ya kiyaye shi to Aisha ta tiki falala da imani da tsoron Allah to su ne Allah ya yaba da cewa me yasa da kuka ji ba ku yi kanku zatan alheri ba cewa tunda ku ba za ku iya ba tafi ku cancantan kada ta iya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ayi hukunci ma waɗanda suka yi wanda kuma suka jibanci mummunan al'amarin mafi girma shi ne tsara ƙaryan Allah ya ce a basu da Allah su sakamakon su na lahira daga nan kuma Allah ya bada ka'idoji cewa in an ji labari ayi kaza in an ji labari ayi kaza wannan kisa ta ishi ita kadai ta zama darasi akan takatsantsan game da labari Hassan ibn Sabit wanda sahabi ne ba ansari ne Khazraji radiyallahu anhu ya samu kashi a cikin wannan matsala shi ma ya je ya bada labarin sai da aka mishi gudala 80 a sanadiyar haka Aisha ta daina magana da shi gaba daya Ali dan Abu Talib bai gaggata ba amma wata magana yayi wacce Aisha ta mata fassara lokacin da manzo Allah ya shiga cikin dimuwa ya zo masallaci ya ce ya jama'a ku bani shawara akan su ware da suke zargin matata me ya kamata in musu mutanen Aus suka ce idan a cikin mu ne ka faɗa mana ko waye zamu hukunta shi da kanmu idan a cikin ƴan uwanmu ne Khazraj su hukunta shi sai wani Khazraji sai Hamiya ta dauke shi ya ce ƙarya kuke yi munafikan Allah aka dinga hayaniya a masallaci manzo Allah yana cewa kushuru ba a yi shi sai Ali yake ce mishi to kai ka sake ta mana kawai in ana ta zargin ta an rasa gaskiya kawai ka sake ta wani sa'o'i ya haka sai ta mata nan iri daban-daban irin ta wannan kalmar da Ali ya faɗa iyakar rayuwa Aisha bata yafe mishi ta wanda ana ganin ma yana daga cikin abin da ya samu da duk sirrin rikicin shi da ita a siyasance har bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta bada labarin wankan gawa da aka manzo Allah bata faɗi sunan shi ba tace an ba manzo Allah wankan gawa da Abbas da Abdullahi tace da wani mutum din Aliyu to kaga wancan mummunan labarin da aka faɗa shi ya haifar da duka waɗannan tabi'at to kai bi tsoron Allah ya kai dan uwa musulmi labarin da zaka faɗa mummuna koda gaskiya ne balantana idan ba gaskiya bane kana tunanin abin da zai haifar wanda zaka tatahammalu wizrahu wa wizra man amila bihi zaka dauki zunubin shi da zunubin duk wanda ya aike shi ma'ana har yanzu wadannan da ake cewa ayi shi'a da suke faɗa wannan magana to Abdullahi dan Salul yana da sakamako yana da kaso na zunubi ga duk wanda ya maimaita wannan labarin da sunan yana faɗa da cewa ya gaza yana can akabarin shi da shekara 1000 yana da zunubin wannan labarin da shine ya tsara shi ya dashi Allah ya kare mu har ila yau idan muka kalli watin abubuwan da suke ta faruwa anan kusa a cikin rayuwar mu za su ba mu haske akan bukatuwa zuwa ga takarar dan wajen fadan labari labari nawa ne wanda ka ji shi ka gaggasa shi daga baya kuma kai aiki da hukuncin gaggasa shi daga baya ta bayyana cewa ba gaskiya bane kallan hadisin muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a waye gari ana samun makaryata wanda za su faɗi ƙarya yanzu nan tablugul afaq za ta kai ko ina a duniya kai ina jin wannan zamanin namu yana daga cikin zamanin da za ka gaggata wannan hadisin daga cikin alamun nubuwa a wannan zamani na yaduwar hanyoyin sadarwa na kacce kwana wanda yanzu nan za a ji labari a koina ina jin za mu yi tana labarin wani abu da ya faru na wanka da gishiri da aka shekarun baya da aka ce ana cutar Ebola ta zo cikin dare aka dinga yaɗa wa mutane saƙonni na karka kwana a wayoyinsu cikin dare mutane su dinga tashi suna ƙara da gishirin anguwa suna ta yin wanka wasu ma suna ta sha sanadiyar haka akwai da suka samu da cututtuka wasu suka tawo da kansu hawan jini da makamantansu sai daga baya ta bayyana labarin ƙarya ne kana cikin bacci za a yi maka abin nan message ko a kira ka a waya sai ka tashi yanzu nan ga Ebola nan ka je kai wanka da ruwan gishiri mabiyo mutane sun yi ko wataƙila an zo magana discussion wasu su ba mu labarin experience din su idan sun yi yaya suka samu kansu a lokacin da suka yi wanka da ruwan gishiri din nan to irin wannan suna nan da yawa yanzu na ce ai ana rikici a wuri kaza ko suwana sun ci kaza ko kaza ya faru da suwani kowa ne ya ce kaza a kanka baka bincika ba sai ka je kai aiwatar da wani hukunci sai kuma abu ya faru na nadama akan haka auratayya sun mutu akan haka zumunci ya lalace akan haka aminci da sanayya ta baci abokantaka ta lalace akan haka an raba gari an raba zumunta an raba mutunci sauransu ga sunan iri daban-daban Allah ka tsare menene manhajin da shari'a ta gindaya wajen karɓar labarai da mu'amalantar sha'i'at abu na farko shine ihsanu dhanni bil ghaib kyautata ma dan uwanka musulmi da to kamar yadda wancan aya take faɗa laula istami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira duk abin da kaji ka fara kyautata zato cewa anya kuwa wani yayi kaza ni ba zan iya yi ba na san wani mutumin kirki ne shi ma ba zai iya ba bana tsammana haka da gare shi sai ka amfani da wannan ka'ida sai ka kauda duk wani tunani da zai iya bujuro maka al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi da imam malik shi ma ya fitar da shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira yake cewa manzon Allah ya ce iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith ina jan kunnan ku da mummunan zato shi ake nufi da zato an zato mummuna domin zato mummuna shine mafi ƙaryan zance mataki na farko kenan kyautata zato mataki na biyu talabud dalil qabla tasdiq idan kaga ka kasa hakura cewa lalle kana so ka bi sawun labarin kana so ka ji ko ya tabbata ko bai tabbata ba to sai ka nemi dalili لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون دين لا برد أكاو أني مجيدة أني متبت كما أكوي أبندا شرعة تجندا يا نسان جسكير أبو على المثال يمدك ما وانا نزنا سيئن أنسى مشيدوه لتبت وانا زكا غنش ترمي لتبريا ينعي وانا نسابا مبا هكا بك أياني هكا قرآن يتي فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون مجرد أن ganshi da wata mata a kebance mujarradin an ga bidiyo cewa gashi suna magana a wani wuri mai duhu mujarradin an ji muryar shi yana magana ita ba hukuncin zina bane. Amma kaga da haka ake hukuntawa yanzu. Haka zaka ta ganin ire-iren wannan videos din akan social media, an ce an kama wani yayi fadi, an kama wannan luwadi, ba a kama din bane, an dai ga wasu abubuwa da suka yi kama da haka. Sai a tsaya iyanan. A hukuncin shari'a sai an kama keke da keke tukunna. An ce wani ya fadi kaza. Kai kana wajen ya fada? Ah, gaskiya ni bana wajen, amma dai su wani ne suka fara ba su mishi ƙarya ba. Su wannan nan abincika sai su ce su ma ba san. Kai anan garin na iya tuna akwai lokacin da ganin wata ma na azumi ko na shan ruwa. Sai a ce an gani. Sai ka ruga da gudu ka je wajen sai a rasa waye gani. Sai a ta tambaya a rasa wanda ya gani. Wanda kaga ya da alaka da addinin mutane. Ya kamata a ce wanda ya ganin an san waye shi, an san a ina yake, kuma za a iya bin sawu a tabbatar. Wani lokaci tun da dadewa haka aka ce an ga wata a filas. Mutane suka dinga zuwa filas suna tambaya wurin yan taki din nan waye aka ce ya ga watan nan. Aka rasa wanda ya ga watan. Sai ai dai wani mutum ne kawai da ya zo wucewa. Kaga majhul kenan. Majhulul huwiyya. To irin wannan akwai buƙatar takatsantsan kwarai wajen gaskata labarin. Na farko kenan idan ya shafi alal misali ya shafi abin da yake haddi ne na shari'a, sai an samu shaidun da shari'a ta tabbatar wajen haddin, kuma shaidun waɗanda alƙalin ya yarda da su ba a isƙatin shaidar su ba. Idan shaida ne na labari, to sai abin da ka gani ko ka ji. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kar ka je ka auka abinda baka da ilimi a cikin shi. Lalle abinda ka ji da abinda ka gani da abinda zuciyarka ta riya maka da Allah ya tambaye game da su. Kenan sai abinda ka gani. Ibn Abbas yake cewa aya tana nufin la taqul ra'aytu wa lam tara wa la taqul sami'tu wa lam tasma. Kar ka ce na ji alhalin baka ji ba, kar ka ce na gani alhalin baka gani ba. Haka Ibn Abbas ya fassara wannan aya kamar yadda al-Imam Ibn Jarir Tabari ya rawaito a cikin tafsirinsa. Baya ga wannan, wato baya ga neman dalili kafin gaggatawa, na uku kuma shine Allah yuhaddithal mar'u bi kulli ma sami'a. Kar ka zama duk abin da ka ji sai ka faɗa. Ba wai shi gaskiya da yake cewa ciki ba dan tuwo kawai aka yi shi. A cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddita bi kulli ma sami'a. Wannan ita ce riwayar Muslim kenan. Akwai riwaya ta Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar, ko kuma daga babansa Umar, da manzo Allah yake cewa bi hasabil mar'i min al-kadhibi an yuhaddita bi kulli ma sami'a. Ya ishi mutum ƙarya, iyakar ko je wajen ƙarya shine wanda duk abin da ya ji sai ya ji ba labari. Shi ba shi da ragowa a labarinsa, ba shi da wani labari wanda za a ce wai ya ji amma ya ɓoye. Wanda duk yake duk abin da ya ji sai ya faɗa, to ƙarshe zai zama makarci. Allah yake cewa laula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha. Kafin ka san gaskiyar labari ko ƙaryarsa, idan ka ji duka cewa wannan bai kamata a ji a faɗa ba, saboda idan an faɗa zai bayi zuwa ga cin zarafin wani, cin mutuncinsa, karya alfarmarsa, sanya masa damuwa. Idan ka sa a zuciyarka cewa to yanzu in ni ne aka je aka bada labari na akan wannan abu, ya zan ji? Ko idan dan uwana ne na ji, ko malami na ne, ko abokin harkata ne aka ce wannan labarin game da shi, ya zan ji? To za ka so kai kai ma wani musulmi wannan cutarwa? Ina so mu fahimci cewa jama'a mafi yawan labaran da muke yadawa suna da wannan matsalolin. Sawa'u sun shafi malamai ko dalibai ko ƴan siyasa ko shugabanni, muna ta yada su muna jin daɗi saboda ba su shafe mu kai tsaye ba. Ko da daga gaske ne ba san yi laifuka. Ga wani gwamna an kama shi yana wani laifi kaza. Ga wani sarki an kama shi da wata matsala kaza. Ga wani malami ya wani tuntuɓe wajen wata fatawa ko wata magana. Ko yayi alliance da wasu wanda muke ganin bai kamata a ce yana tare da irinsu ba. Sai mu zo mu ta yada bidiyo din ko labarin, muna ta ta'aliki, muna ta sharhi, muna ta nunawa a ko'ina da tunanin wai hakan wai muna moran ƴancinmu na faɗa albarkacin baki shi ne ba kawai. Ba ma tunanin hukuncin shari'a game da haka. Shin shari'a ta halatta maka ci gaba da yadawa? Ma in tuncin da aka ce yayi zina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ga za a nemi hadisi suka fara tsiye mai albarka, suna maganganu sai cewa ku daina tsiye mashi albarka. kar ku taimaki shaida akan abu wato reaction sun ka ta zama kullun Allah wani rai ne da abin da wani mumuna na yabawa wani mutum da ya wani ta'aliki akan labarin wani gwamna da ake cewa ya ci daluri din cewa yana so mutane da suke ta magana akan wannan matsala kowa ya fito ya faɗa tsakanin shi da Allah idan bai taba cin hanci ko ya taba bayar da cin hanci idan mutum yi that clean to yana da moral justification na ya aibata wani akan haka ba wai ana justifying abin da ya cewa daidai bane amma daukan abin wani abu murna da dogo da godan cewa yan uwa alhamdulillah an kama shi wanda ya kamata ya wanda shi ne wanda bai taba kuwa cin hanci ba ko bai taba karba ba wanda wadannan kuma a cikin mutane qillatun qillatun jiddan tayu baka taba bayarwa baka taba ci ba tayu amma bayarwa fa ka san hatta da naira 20 da kake bayarwa akan titi dan ka wuce ai cin hanci ce ɗan lefa sun zo yanke wuta baka biya ba su ma sun fusa ka biya din amma dai ka ba su jaka biyu bai shiga aljihun gwamnati ba amma ya ba aljihun ka baka taba yin wannan ba aga duk wannan ai ana yin shi ko to kaga ya kamata mutum ya fara tuba ne kafin ya fara jin daɗin cewa an kama wani da abu ma'ana jin daɗin cewa wani mutum ya yi sako alama ne akan raunin imani game da kai muminan kwarai suna damuwa ne da musulmi ya sako saboda hankalin suna tashi saboda an saba wa Allah amma kai kana murna ai an saba wa Allah amma kana murna saboda wai wani zai wulakanta ko zai nakasa Allah ya tsaya har ila yau muna tafiya ne a gurguje al-Imam Ahmad da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad sun fitar da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabiya Asma'u bintu Yazida Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi khiyarikum bana ba ku labari suwaye zakabu a cikin ku ba kalu bala suka ce muna so ka ba mu labarin yace alladina idza ruqu bukira Allah sune mutanen idan aka gansu sai a tuna Allah saboda kamannin su da yadda suke kula da addini idan an gansu sai ka tuna lahira sannan yace ala ukhbirukum bi shirarikum bana ba ku labarin mafiya sharri a cikin ku ba suka ce muna so ya manzon Allah yace al-mashauna bin nalima masu yawo da gulma sune mafi sharri mutane al-muftiduna bayna al-ahibba masu bada tsakankanin masoya wani da wani ko wance da wance ko wani da wani malamai ne dukkanin su mutanen kirki suna ta karantawa a garuruwan su ko wani wa ɗayan zatan alheri kai kuma ka je ka ji wata magana ka zo ka faɗa wani ai wani bai san ka kaza ma yace akan karatu al-muftiduna bayna al-ahibba al-baghuna masu yin ta'addanci lil-burra tsakankanin mutane wanda suke innocent wanda basu ma ji ba su gani ba wannan hadisi jama'a yana da hadari kwarai da gaske hadisi ne sahihi al-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin sahihu al-Adab al-Mufrad Allah ka bari abu na gaba shine ya zama mutum yana idan ya zama da gaske ka tabbatar da ingancin labarin kuma mummunan labari ne wanda kana ganin ba za ka iya hakura akan shi ya shafi mutuncinka ko ya shafi rayuwarka sai ka maida shi zuwa ga ulil amri wal nuha shugabanni sawa shugabanni na addini ko shugabanni na tsarin siyasa ko wanda suke shugabanni na tawa a cikin anguwa kamar limamai dan su sulhunta ku ko dan su yi tankiya ko makamar haka da Allah yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al amni aw al khawfi adahu walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu idan kuka ji suka ji wani labari Allah ya zargi masu jin wani abu na aminci ko tashin hankali nan da nan sai ya yada shi Allah ya ce ina ma da su mai da shi zuwa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su mai da shi zuwa ga mazuwa al'amari ta kankanin su su da sun san yadda ya kamata a kalli matsala a gyara ta bisa abin da ya dace sai Allah yake cewa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa kalla ba dan Allah fa yana muku rangwame da rahama ba da duk za ku biyo shaidan ku kyaɗa sajita duk lalace abu na ƙarshe shine an-nazaru fil aqiba ka tsaya ka kalli to menene kuma alfanun wannan in na ya dari ban menen shi idan ni ma na mai da muguwar magana ko na mai da baka sai ban menen shi kai su kai san abu ina za a fuskanta Allah yana cewa in talaqawnahu bi alfatin
وتقولن بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم كنا تا مسايم مغانا دهارسنو واني يفدا واني يشيما يجي فدا كنا غنبا كومي بني الهارم أولو الله الأمري لي ببا ومن ذلك سكين أبو بوان لكي تشيني لادا وانت لا ستامتين شكا سكين فلسا أرانا الكيامة أخوهر والم يقول أيوكا مسكي ولكن شتم هذا ولا أنا هذا وأكل حتى هذا وفعل هذا وفعل هذا هو لا يتوقف صلى الله عليه وسلم أنا ممسو هريد مبايد لأنه كومي الله تفريم قبع تكر شيء كتي واتو وراراً دي يزم واجبي ميشاكاً من daga cikin muhimman wuraren da mawadi ne shaka nan zalla safa sai a gurguje saboda lokaci ya kure na farko akwai takanan san wajen neman ilimi ba a gaggawa da neman ilimi jama'a irin yadda muke din nan mutum kawai ya zo da daidai wurin da yake so ya sani a bulugul maram wala hadisi ne kawai yake so ya je yayi muqabala da shi iyanan kawai yake so iyanan wani ma boy not kawai zai maka daidai ce daidai kalma ta za ka nai ta kare ni sauran duka ya iya muka kalli abinnan wato tarjuma sahabbai da tabi'ai ba haka suke ba sahabbai dan Abbas sahabbai dan Mas'ud wanda suka shago gurbin neman ilimi san suka zama manyan malamai da ba taba gare su a duniya ba ga su sahabbai ne masu falala amma ba su da gaggawa kuma haka suka koyi da daliban su Ibn Abbas su mujahidi suke cewa ya koya mana katin alqur'ani mun sauka su kowace sauka sai an karanta kowace aya an tsaya an faɗi dukkan abin da ya shafe ta na fasara da tarihi da asbabun nuzuli da mu kuma ce ko an shafe ka Ibn Abbas ya musu wannan fasarar sauka uku haka akwai bukatan bin bi a hankali wajen neman dalili idan malami yana karanta waye faɗin magana ku bar shi ya kai inda zai tsaya ka ba sai alga ta malami sai ka faɗa haka babu natsuwa a wajen ku sanin sanin ingancin dalilin sanin ma'anar shi sanin dacewar shi da wurin da ake magana kafin ka bada fatawa da shi sannan al'ana fil hukmi bainan nas alal nas hukunta mutane cewa fasikai ne ko mu'minai ne ko kaza ne hukunci aka mutane musamman waɗanda baka zauna da su ka san su ido da ido ba kana jin muryarsu ko kana jin labarinsu ko baka taɓa ganin su ba da haka muke waɗannan ƴan siyasar da malamai hukunci ce ai gwamnawa na ai azzalimi ai an ce ma ɗan luwa ne ya kai ba da wannan shaidan idan aka tsare ka zaka ibada shaida akai irin wannan shaida ai an ce ma kaza ne an ce ma yana bin maza ai an ce ma dan shi ma ya taba yin kaza da ita wannan duka abubuwa ne da mutane suke kibo wa kansu wato zulubi wanda is wannan sassari har ila yau misali nake so na buga akan wannan wato bi a hankali shine abinda annabin Allah yayi wanda Allah ya ba da labari har wala taka nabul khasmi in tasawwarul mihrab annabin Suleiman ibn Dawud al-Arabi wala taka nabul khasmi annabi Dawud ne ko yawa annabi Dawud shine baban ko wanda yayi gaggawa da aka ce mishi inna hadha akhi lahu tisqun wa tisquna na'ja wa li na'jatun wahidatun fa qala aqtilniha wa azni fi al-qitab sai yace laqad zalamaka bi su'ali hadha fika ila da'i daga nan shi ma sai yayi nadama kuma wannan Dawud annama fatallahu fastaghfara rabbahu wa qara raki'an wa ana manzo Allah da yazo kan wannan cikin hadisi sai musulmi yake cewa da yayi jigi da yake cewa da da hadawu tawbatan wa sadaqnaha shukran haka yazo a cikin hadisin musulmi ko lokaci ya kure kuma kina ya fara rawa da nawaye ga na gashi duk malami ne ke cewa da ni da na dan saki jiki na ta tadi na gani ya kamata na tsaya haka saboda kan kuma na cika kwaki na ruwa a takaice jama'a idan muka lura conclusion da nake so da shi dangane da matsalar siyasa da ita ce ta jawo wannan tattaunawa tsakani da Allah muna da kurakure da suke faruwa da malaman mu jama'a da masu mana wa'azi wannan ra'ayi na ne sun ban wannan muhimmanci fiye da ƴan siyasa ɗan siyasa zai gure gama campaign din shi fara mulki kafin nan muna tare da malaman mu bayan ya fara mulki ba tare da malaman mu ba za mu rabu da su suke koya mana addini suke koya mana rayuwa suke ba mu irshadi suke koya da ƴaƴan mu da matan mu da komai su ne idan mu a addinin Allah da rayuwa za mu rabu da ƴan siyasa nan mu dawo muna neman su to dan me koda malami ya faɗi wani ra'ayi na siyasa da ya saba mana ba za mu iya daga mishi kafa ba mu dauka wannan ra'ayin shi ko da muna da yakinin an ba shi kuɗi ko kuma koda ba washi gudu muna ganin dai da so samu ne ba wannan ra'ayin ya kamata ba kuma masu yi wannan ra'ayi mu bashi benefit of doubt cewa eh to yayi mana alkhairai a baya kuma nan gaba ma zai ba su gaba da amfanin alherin sa na da yake abokan mu na addini abokan da'awa abokan zaman da kewa ƴan uwan mu musulmi daliban mu a masallatan mu da makarantun mu na islamiya sun ba mana muhimmanci fiye da yanzu ya dan me zamu zabu mu yi alliance da yan siyasa mu bata da waɗannan daliban waɗanda su ne kayan aikin su ne abinda muka sani kuma su zamu ci gaba da more su wato ta bangaren mu dalibai kenan ta bangaren malaman har ila yau dan haka ina ba kaina shawara da sauran al'umma kuma ina ba kaina da tsayar da sauran al'umma cewa mu yi takarar da yan siyasa abinda ya dame su ba shi da mai kamar yadda aka gwata a lakar farko su addinin mutane bai dame su ba abin da ya dame su kawai shi ne zuzurutun ƙura'a za ta ba su nasara kuma suna bin ka'ida ne ta makabeliya wato alwasa'ilu tubariru halgaya ba ruwan su da kowace hanya ce za ta kai ga wannan matsayin nasu kai da kaga suna yayin ka saboda sun ga kana da murya ne cewa akwai kana da followership a ko da suke sauraron ka da zaran sun yi nasarar raba ka da followership din ba su sake sauraron ka ba ba za ka sake ganin su ba ba za su zo wajen ka ba in ka je wajen su ba za su ba da dama ka gansu to da haka kai kokarin ka rike followership din ka na al'ummar ka shine mutuncin ka idan shi yasa kuma har kullun za su saurari magana ka mu ko masu biyayya dalibai mu yi hakuri da malaman mu suna cewa su ma ƴan adam suna da duka asma na dan adam kuma su ma suna kurakurai ba masu mai bane idan wurin su yi abin da muke ganin ba bai dace ba a nemi dattawa daga su mu tattauna da shi wataƙila bai riski cewa ba haka ya kamata ba akwai yiwuwar a gyara mishi kuskuren shi dan kuskure idan yayi isra'i akan kuskuren fa ba fa da yi ba dan za ka yi mamaki yadda za a ce yanzu daga nan zuwa siyasar nan majalisu da dama sai mutane sun dole sai kawai wani ya ce na dinga zuwa karatu malam wani kai wani dan takifan ma fa duk su son da yake da su na bayan malam zai je gaba ɗaya goge su wai duka ya manta da alherin malamin da yasa saboda malamin ya goyi ba wani dan takarar da shi baya so shi kada Allah malam wani masoyin zuciya ne to kai wannan abin da kake son menene shi shine aulada ake kashe suna son zuciya malami kamar yadda Ibn Abd al-Barr yake faɗa uba ne a addini kamar yadda mahaifi yake uba a rayuwa yace duk biyayyar da uba yake ya cancanta haka kuma malami ya cancance ta yace da ma ƙari domin shi yana sa ka a hanyar da zaka tsaye ne har lahira uba ko ba kowane uba ne ke faɗa shi a hanyar da yake lahira galibi iyaye sun fi damuwa da tsirar ka a duniya ka samu ilimi mai nagarta ka samu tarbiyya ka samu yadda za ka yi saboda kar ka zama musu wato matsala in ka girma ko kuma in sun mutu ya zama sun barka ne kana cikin shirye da karɓar ragamar shugabancin rayuwar dangin ka ko kannan ka kuma kamar shi galibi abin da ke damun iyaye kenan amma malami in dai na Allah ne kullun da mushi ya sada ka da gaskiya ya sada ka da addini mai nagarta to kaga wannan ya fi maka ya ji maka kowa a duniyar nan to ya cancanci ka daga mishi kafa idan muka kalli sira ta magabata akwai malamai da dama da suke da matsaloli ba tun daga kan malamai cikin sahabbai kowa na da halinsa amma haka ake hakura ku yin karatu a wurin shi har ma a ce to ya muka iya da shi ka je ka karanta tarihin al-A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash babban malami yana daga cikin malamai masu kuye sha'ani har kare yake da shi a gidan shi wanda ya aje shi kawai dan ya dinga cizon masu zuwa daukar karatu saboda kasa da mishi ya ka samu suka je suka ba karan guba ya ce mu sai da ya zama makoki makaran su kuma suna ta murna cewa alhamdulillah yana da wuyi sha'ani amma duk da haka haka aka hakura aka yi tabbin shi ana koyon karatu Imam Malik da yake jin labari har bulala ake mutane a makarantar shi sun ka zo ka bari bare ba yana da wadanda za su bani ka amma dole haka ake a san karatu shi saboda malami ne da duk duniya ana bukatar shi to ya kamata mu fahimci wannan jama'a a cikin rayuwar nan na farko mu zama muna da takarar san da hakuri da ƴan uwanmu kuma mu dinga ba junan mu uzuri akan abin da bai shafi asalin aqida da addini ba musamman wannan siyasar ta zama mana kawai dole ne muke ta larura ce ba tsari ne wanda asali muna son mu yi shi muke yi ba ba yadda muka iya sannan kuma mu kauda kai akan abin da zamu gani na zallat na zamiya ko rashin dacewa na abin da mu a tunaninmu ne fa ba haka ya kamata ba dole ya zama alamar nusul amri haka abin yake ba wata gida sai mu samu sauki rigingimin da suke faruwa daga kanmu ba sanadiyya aqida ba sanadiyya siyasa ina fata Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin abin da na fada ya kuma gafarta mana kurakurai na kuma ya saka alkhairi ga waɗanda suka fara waɗannan wannan zama kuma ya sa albarka a cikin abin da aka tsona nagode subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Allah'a emanet olun.